Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 25 ga watan Nuwamban shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kubasan kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba ya kuma kere ne tare da Murtala Faruk Sanyin na zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu da ya ga kanan labarai.
Akwai alamun yan rajin kare demokradiyya za su yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar dindin jama'a wanda ke nuna kin jinin gwamnatin Hong Kong. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya buƙaci sakataren rundunar sojin ruwa Richard Spencer da ya yi murabus saboda yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojin kundumbala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar Iraki. An soma ƙirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa a ƙasar Gini, ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa da ta sami ƴancin kai.
To kanan labarin kenan. Bayan ku kun gaba jin labarai za ku yi cewar an yi kira ga shugabannin addinai su taimaka wurin yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ke yi.
Abinda muke so mu tabbatar da ta yaya zamu iya tabbatar demokradiya ta samu gindin zama a Najeriya shine mu fito mu tabbatar da gaskiya mu tabbatar da adalci kuma duk abin da yake na kazanta na rashin gaskiya ministan ta gare shi.
Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan irin kalubaloli da ƴan kungiyar Boko Haram da suka tuba suke huskanta a cikin al'umma.
Wadansu din suna gamu haka muna zama a cikin mutane dai dole zai magana mu kan shewa ga wanda sun yi Boko Haram mun dai muna nima yafewa wajen mutane.
Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirin sanna ciki da gaskiya amma duk sai bankun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da safiyar nan kuma ga labaran. Akwai alamun ƴan rajin kare demokradiyya za su yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar dindin jama'a wanda ke nuna kin jinin gwamnatin Hong Kong. Sakamakon farko da ake fitarwa da safiyar yau Litinin ya nuna ƴan takarar ƴan rajin demokradiyyar ne ke samun nasara a kusan dukkan kujerun da suke takara a majalisun gundumomi 18 na Hong Kong. ƴan rajin na kan gaba da kujeru 278 akan abokan hamayar su da ke da kujeru 42. Idan aka dore da hakan ko zai kasance wani babban koma baya ga magoya bayan China da suka mamaye kusan dukkan mukamman siyasa a Hong Kong. Wannan kuma na zaman shaida ga ci gaba da samun goyon baya da demokradiyyar da aka kafa watanni wato da ƴan demokradiyyar da aka kafa watanni biyar da suka gabata ke samu wanda ke kara habaka kamar gobarar daji. Zaben ba zai kawo wani gagarumin sauyi a tsarin siyasar Hong Kong ba. ƴan majalisar gundumomi ba su da ƙarfin ikon kafa dokoki suna dai kula ne mafi akasari da lamuran da suka shafi gundumomi kamar ƙorafin daga murya ko kuma wuraren tashoshin motocin safa. To sai dai ana ɗaukan zaben na majalisun gundumomi a matsayin ɗaya daga cikin manyan ma'aunan da ke auna ra'ayin al'umma kasancewarsa shine kaɗai zaben demokradiyya da ake yi a Hong Kong. An soma ƙirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa a ƙasar Gini, ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'adda ta sami ƴancin kai daga ƙasar Portugal a shekaru 45 da suka gabata. Shugaban ƙasar Jose Mario Vaz na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru 5. Shi ne kaɗai shugaban ƙasar da ya sami kammala wa'adin mulkinsa ba tare da juyin mulki ko an kashe shi ba tun samun ƴancin kai. Babban abokin hamayyarsa shi ne tsohon Prime Minister Simon Pereira. Dukkan 'yan takarar biyu sun yi alkawarin amincewa da sakamakon zaben. Wasu 'yan takara goma ne kuma ke fafatawa tare da su a zaben. Pereira na cikin Prime Minister 6 da Vax ya kora a lokacin mulkinsa. Ya kori Prime Minister Aristides Gomes a ƙarshen watan Oktoba inda ya sanya wani sabo. To amma Gomes ya ƙi sauka daga mukamin nasa. Ƙungiyar ECOWAS ta sa baki domin kare ƙasar daga faɗawa tashin hankali. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya buƙaci sakataren rundunar sojin ruwa Richard Spencer da ya yi murabus yana mai kafa hujja da yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojin kundin bala na aikata laifukan yaki a kasar Iraki. Mai magana da yawun fadar Amurka ta White House Jonathan Hoffman ya ce Esper ya buƙaci murabus din a jiya Lahadi, yayin da shi kuma Spencer ya gabatar da ita. Buƙatar ta kunshi tuhumar Jami'i Edward Galaka, wani sojan kundin bala da ake zargi da laifukan yaki lokacin da aka tura shi aiki a kasar Iraki a shekara ta 2017. An wanke shi daga tuhumar aikata babban laifi na kisa, to amma kuma an same shi da laifin hoto da gawar wani dan kungiyar IS dan shekaru kasa da 20. Sakamakon hakan ne aka rage masa girma. To sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya sa baki ya kuma masa afuwa tare da mayar masa da mukamin sa da kuma albashin sa. Sa'ad da Trump ya ji cewa makon da ya gabata rundunar sojin ruwan Amurka ta yi shirin gurfanar da Galaka a gaban wani kwamiti na bincike domin tantance ko ya kamata ya ci gaba, wato da sanya lambar sa ta girma, Trump din ya kuma saka baki. David Nunes, babban dan Republican da ke cikin kwamitin majalisar da ke binciken shugaba Donald Trump, ya ki amsa wasu tambayoyi a jiya Lahadi akan ko ya sadu da wani tsohon jami'in kasar Ukraine domin tattara bayanai akan dan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Wani lawyer mai wakiltar Lev Parnas, abokin aikin lawyer Trump Rudy Giuliani, da aka yi tuhumar sa, ya shaidawa wasu kafafen yada labarai da dama tun ranar Juma'a cewa Nunes ya hadu da tsohon babban mai gabatar da kara na Ukraine Viktor Shokin a Vienna shekara ta 2018. Wannan da'awar na tattare da rudani domin Nunes bai bayyana wannan taron ba sa da yake jagorantar tawagar Republican da ke karuwar shugaba Donald Trump a zaman sauraren bahasin tsige shi da yake bayani a kafar talabijin ta Fox News a jiya Lahadi. An tambaye Nunes kai tsaye ko ya hadu da Shokin, to amma ya amsa da cewa yana son amsa tambayoyi to amma ba yanzu ba. Nunes ya yi ta nanata sukan lamirin zaman najin bahasin tsigewa da aka nufi gano Trump ko ya tursasawa Ukraine da ta bude binciken ciki har da wanda zai tozarta Biden, babban abokin hamayyar sa na jam'iyyar Democrats a zaben na shekara mai zuwa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an agajin gaggawa na kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun ce akalla mutane 26 suka rasa rayukansu a wani jirgin sama da ya hatsari jim kaɗan da tashin sa a jiya Lahadi. Jirgin kirar Donia 228 mai kujeru 19 na kamfanin BGB ya fada ne a cikin gidajen jama'a kusa da filin tashi da saukan jirage na goma. Mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa suna a ƙasa ne sa'ad da jirgin ya fado. Hukumomi sun ce dukkan fasinjoji 17 da ma'aikata 2 da ke cikin jirgin sun mutu, yayin da wasu mutane 7 da ke ƙasa su kuma suka rasu. Jirgin ya doshi zuwa Beni mai tazarar kilomita 350 a arewacin Goma. Hotunan farko da aka ɗauka na wurin da hatsarin ya auku sun nuna yadda hayaki ya murtuke saman gidajen da ke kusa, tare da wasu gidaje da dama kuma na ci da wuta, yayin da wasu mutane ke zuba musu ruwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobagalla, an yi kira ga addinai da su yi amfani da koyarwar littafi mai tsarki wurin kawo sauyi da zai tsaftace siyasa ya kuma kauda cin hanci da rashawa a Najeriya. Wakiliyarmu a Filato Zainab Babaji ta halarci wani taron bita a birnin Jos, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
A wani taron bita da wata kungiyar da ba ta gwamnati ba, House of Isaka, ta shirya wa mabiya addinin Krista mai taken gudumowar coci wajen gina demokradiyya mai dorewa a Najeriya. An fadakar da mahalarta taron ne kan samar da kyakkyawan ginshiki na nuna adalci ga kowa da kauda cin hanci da rashawa da ma hana musayan kuɗi lokacin zaɓe. Professor Dacus Clement Dacus ya gabatar da kasida a wurin taron.
Generally ana ga kamar siyasa ya zama akance politics is a dirty game, to amma kuma addini domin ta tabbatar cewa siyasan nan an tsaftace shi. An kin duba abin da littafi ta ce, Krista ya kamata ya zama gishiri ne, domin gishiri zai sa abincin ya zama da ɗanɗano. to amma kuma in siyasar mu babu dandano to ya kamata mu Kristi mu tambaye kanmu muna wannan aikin mu da litafi tace ya kamata mu zama gishirin duniya litafi ma yace ya kamata Kristi ya zama haske to zaman haske ya nuna cewa Kristi dai yana da hakkin tabbatar da cewa duk inda akwai corruption za a nuna shi to ya zama hakkin coci ya zama hakkin malamai da manyan addini ko Krista ko musulmai
shugaban kungiyar House of Isaka barista Yakubu Salebawa yace sun shirye taron bitar ne don fadakar da jama'a hanyoyin kaucewa halin rashin gaskiya da ake fuskanta a sassa daban-daban na rayuwa a Najeriya
sabon mige su tabbatar da tayaya zamu iya tabbatar demokradiya ta samu gindin zama a Najeriya shine mu fito mu tabbatar da gaskiya mu tabbatar da adalci kuma duk abin da yake na kazanta na rashin gaskiya ministry ta gare shi so shine muke so mu ga yanda zamu hada kan jama'a ba wai Krista kadai ba har ɗan uwan mu wanda ba addini ɗaya muke ba mu zama da halin kauna mu hada kan mu mu iya ci gaba mu raya Najeriya mu gina kasar mu Najeriya to abin ya fara ne da iglesia ko kuma da Krista a yanzu amma abin da muke dubawa a gaba shine ta yaya zamu hada kan Najeriya ta yaya zamu iya samun kasa sahihiya wanda za a samu inganci na taimakon jama'a samu rayuwa ta gari
Adamu Bala dan siyasa ne a jihar Plateau ya shugabanci tattaunawa da aka yi a wurin taron bitar
in kika duba a da sai a ce in ana neman yanka shari'a a nemi waye mai bi domin idan mai bi yazo ya zattas da magana in ya fada za a ce wannan gaskiya ne saboda an san mai bi da gaskiya amma ba mu san me ya faru ba ko me ya kwakwabe masu bi da su ake hada baki a ci hanci masu bi da su ake hada baki a murda zabe to annan ne babbar rakar take kuma atta kamar da dazunan nana ta in ba mun tuba bane muka dawo ta farkin ubangiji muka nuna haske muka nuna mu ne gishiri ne gyara da ake nema a kasa ba za a samu ba
Comrade Steve Aluko mai rajin kare haƙƙin ƴan adam na Civil Liberty Organization yace dole sai an hada kai kafin a samu ci gaba mai dorewa a Najeriya
amma in mun hadu kowa da kowa muna da development agenda peace agenda security agenda kowa da kowa zai je tare kowa da kowa zai ji dadi
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to madalla gaida Zainab Babaji Bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta gyara ɗabi'ar 'yan Boko Haram da suka tuba a ƙarƙashin wani shirin gwamnatin 'yan ta'addan da suka tuba dai suna ci gaba da fuskantar matsaloli na rashin amincewa da su a cikin al'umma kamar yadda Ibrahim Dibji wani ɗan Boko Haram ne da ya tuba ya bayyana a cikin rahoton wakilin muryar Amurka daga birnin tarayya Abuja Cika Oduwa ga kuma fasarar rahoton nata
Ibrahim Dibji na gudanar da sabuwar rayuwa a nan Maiduguri Yana da wani dan shago kuma yana kokarin ya mance da abin da ya faru a baya. Shekaru uku da suka wuce ne ya yanke shawarar ficewa daga kungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi.
Suna samu mu je yaki ko soje zai zo ya shiga jeji sai su samu amon kun garkuwan su. To nan sojoji ba za su bar mu ba.
Bayan ya tsere wa sauran ƴan kungiyar Dubji yayi kokarin komawa ƙauyen su amma sojoji sun hana shi. Kana ƴan garin su sun kishi.
Mutane suna gani kai kayi wani abu dai kuma koyi ne sun ganka za su ce kayi wani abu dai ana zarge ka kana yi yabon amma kuma tunda gwamnati yace ya riga ya wanke ka a cikin wani abu dai ku zo na tare ba wani tashin hankali to wadansu din suna ga mu haka muna zama a cikin mutane dai dole za a yi magana mu kan cewa ga wanda sun yi Boko Haram mun dinga muna nima yafewa wajen mutane
Ɗaruruwan mutane da a baya suke da alaka da kungiyar Boko Haram suna cin gajiyar wannan shirin da gwamnati ke gudanarwa kuma ana shirin sake su dawo cikin al'umma su ci gaba da rayuwarsu. To amma wasu daga cikin mutanen da a baya suka kasance 'yan Boko Haram suna fuskantar kyamata daga al'umma da kuma matsalar taɓin hankali suna zuwa duba lafiyarsu asibitin masu lalurar taɓin hankali. A bita irin wannan ne ake taimakawa tsoffin 'yan Boko Haram ɗin suke inganta mu'amalarsu ta yadda zai taimaka musu ci gaba da rayuwa a cikin al'umma da sauki dabaru irin na yadda za a jure da kuma mu'amala da mutane Dr. Pinda ya bayyana cewa shan miyagun kwayoyi ya zama babban kalubale ga tsaffin ƴan kungiyar
a number of them might be having some personality disorders
da dama daga cikin su na fuskantar matsalar rashin samun kwarin gwiwa wanda hakan yake sa su shan muggan kwayoyi don ya taimaka musu
express themselves
Audu Ali tsohon dan kungiyar ne kuma abubuwan da ya aikata a baya kan hana shi sukuni.
Safe da yamma yana tunawa wayanda sun sani ne.
Batun yafewa tsoffin ƴan Boko Haram wani abu ne mai sarkakiya. Amma wasu masu fashin baki kan al'amuran tsaro sun bayyana cewa yin hakan ya zama tilas.
When they really sorry, they are sorry.
Idan har suka ce sun tuba, to lallai sun tuban, amma kuma suna buƙatar a sa ido a kansu sosai, ko da za a ta sake su zuwa gidan yari, hakan ba shine mafita ba, domin suna can ma za su iya fara shirya yadda za su kai hari.
‘Yan banga da aka fi sani da civilian JTF sun ce su ba za su yi wa duk wanda ya tuba illa ba, amma kuma ba za a yi garaje wajen amincewa da su ba.
Those people, they...
Waɗannan mutane sun kashe mutane, sun yi musu yankan rago, abubuwan da yawa, sana'o'i da dama sun sarwalta. A sanadiyarsu mutane sun ci bakar wahala a ƙauyukanmu.
Dubji ya bayyana cewa har in ba za a amince da 'yan ƙungiyar da suka tuba ba, hakan na iya tursasa su koma wurin 'yan Boko Haram a daji. A halin yanzu dai yana ƙoƙarin lallaɓa rayuwa ta hanyar mancewa da abubuwan da suka gabata, hakan nan kuma yana kiyaye jefa kansa cikin fitina.
Da fasalin rahoton wakilin murya Amurka Cika Oduwa kenan daga birnin tarayya Abuja. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A cigaba da bin diddigin korafin da wata budurwa ko matashiya ta kawo mana na zargin wani lauya na babbar kotun jihar Sokoto da sha'awar nuna aurenta, amma daga bisani sai ciki ya shiga, wanda hakan ya sa shi lauyan katsa duk wata hulɗa da matashiyar, ya bar ta da wahalhalun kula da abin da yake cikinta har ta kai ga an samu ɗa namiji. Ku biyo mu domin jin cigaban shirin. Suna na Sarfil Hashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka kammala sauraron labarin Fatima Nuhu wadda ke zaune a unguwar Durmi a Abuja, kan halin da ta shiga sanadiyar juna biyu da ta samu daga wani lauya mai suna Barista Lema S. Wali. Kamar yadda na bayyana a makon da ya gabata, Fatima ta ziyarci ofishin murya Amurka ne tare da babban wanta, wanda shi ne ya ɗauki ɗawaniyarta lokacin da ta tsinci kanta cikin wannan hali. Shi ma mun tattauna da shi kamar haka.
Nana Al-Hassan Hussein ne ya yanta ni. Kanwata ce ta dankanta ka wajen mahaifiyata da mahaifiyarta. Ni mahaifina ba Kano ne. To, amma ni lokacin da dukkan abubuwan suke faruwa da ita ma ni ba na gari ma. Ba na Lagos, ba na Kutano. Ni harkoki ne ma abinci na. To, da wani abin ya faru da nan zo ta faɗa mun ce to ya aka yi. Kai da aka yi ciki ma bacin ma ka ka tara su. Ba ta faɗa mun komai ba. Sai bacin ma na tafi. Amma ta kusa na haihuwa sai ka jin labarin. Ba ki da hankali ne? Ya irin wani abu na jiki wajen gama ba. To, ki gama a duniya na waya ɗan uwanki zai yi miki wani abu a kai in ba in ba. To, yanzu gashi ciki ya kusan kai wata tara. Ba abin za a iya yi. Sai dai mu yi haƙuri, Allah sauke lafiya. Haka Allah dai kawo lokaci dai naƙuda ta zo ta dinga yi. Ina gari, ba na gari, aka turo aka faɗa min na hawo jirgi na zo nan garin. Muka zauna aka dinga up and down. Allah ta dai ba ma ƙasa ba ma sama. Allah ta dai ta sauka lafiya. An kashe kuɗi da yawa, an sha wahala. To, me za a yi? A lokacin aka dai kokari aka dai haɗa kai sunan yaro ta ce sun afsa ɗanta Saifullahi. Ce to, ɗanki ne ba mu da iko mu ce a'a, aka sa yaro suna Saifullahi. Tun a lokacin dai muna nan. Sai na ce to wannan ba Allah gudu a neme shi a yi magana da shi. Tun a lokacin abu na ɗanye aka neme shi aka yi magana da shi.
Kun yi masa yanka yaron ko haka kawai aka yi
suna? Yanka, an yi mai suna mai yanka, masallaci muna kai yanka rago. Na ajin an sai ragunan lokacin manara 30,000 ne ko 2,000 sai ragunan aka yanka ragunan. So,
kai ka tsaya matsayin kai ne kamar kai ne babansa tun da yanka kai masallaci za a ce dan waye ne.
Ni ce kanwata ce ta haihu amma mijinta baya nan ga sakon da ya turo a suna aka sa yaro suna masallaci.
Ka sake sunan kace mijinta?
To, shi kenan sake sunan ce mijinta. To, ana gani ma dai yau ne gobe ne har neman zo ne aure ma dan a lokacin ma ne ban ma da mata. Abin nauyin gaskiya ya yawa. Na taɓa kiran mutumin nan akan waya mun yi magana da shi, ce mun yau zai zo, gobe zai zo, yake zuwa. Na ce ki bari mu je mu same shi. Har dai ta kai ta kawo yau ga mu a wurin ku. Ita kuma ba ta kawo, ni ba ma san ma ta zo ma nan ba. Dan ni shirina na dan samu na dan kintsa na an samu 'yan kudi a jikina su nake ɗauke ta a mota mata fasa kwatan mu je can mu je mu samu kuma mu gaya musu a nemo shi tunda a nan garin yake an ma za mu kwana a bakin titi ne sai dai mun kai ƙarar shi a lokacin to sai karab ina can wajen aiki ina dan nema ba za mu ce ce mu ai ke ta bugu mun waya wadin zo gata anan yadda ce to shi kenan mara zo shi ne ga abin da yake faruwa kaje
lokacin da kake magana da shi ta waya ya amince cewa dan nan nasa ne shi sai ku
lokacin da nake magana da shi ta waya na farko bai mun gaddama ba akan ya zo a san me za a yi akan maganar yaro sai yake ce mun zai zo to tunda ya amince mun zai zo a bai gaddama ba kenan inda ya ce a ba zai zo ba shi bai ma san maganar yaro ba ko bai san ta ba shine to amma daga can baya yau gobe ina yawan damun sa akan waya sai ce mun kai malamin ranga ma gaskiya bane ban fasin yaren nan ba ban taba ganin ta ba kuma shi a Facebook ya santa ta ce wai ya bata kudi nace ha kurin kai zaka wanta mutum zai ce ka bashi kudi a Facebook ka dauki kudi ka bashi wa irin magana ce wannan da Allah ka yakuri in ka san ba za ka zo ba mai magana nan cikin sirri to ka san cewar ni fa tana zan neme ka ko ba ya zuwa kaje na muke da shi kenan tun a lokacin ne ma sai blocking din layi na to ni ina da layi guda biyu akwai ɗayan nake amfani da shi sosai ɗayan da ba na amfani da shi sai nake kira shi da shi last kenan ƙarshe kenan na kira shi da wani layi ɗaya ɗauka sai na ce mai ni ne yayan wannan yarin nan Fatima mahaifiyar Saifullah ɗanka sai kada ya kashe waya shi kenan ƙarin magana ba.
Yanzu ne tunani kuke wani mataki kuke son ɗauka ban da wannan tattaunawar.
Bacin wannan tattaunawa ni abin da nake bukata ya yi haƙuri ya zo ya anshi ɗansa.
Dama ransa ya ɓaci ne da kake cewa ya haƙuri.
To dole ce ya haƙuri mutum da mutumin da yake guje-guje ke ci lokacin da ya yi abin da ya yi bai so 'yan uwansa sai da dangin shi bai sa abin lafiya ba. In yi tsoron 'yan uwansa bai ji tsoron Allah ba ya aikata abin da ya aikata. Ai bai kamata ya kawo ma wani damuwa wai akan wansa bai so sani ba ko bata suna ko bata sunan zara'a abin da riga ya faru inda bai faru ba akwai gyara to riga ya faru mu mun dauka to shi ma dole shi ma dauka bangaren shi ba zai bata da wahala ba akwai lokacin da yake ce min wai shi lawyer ne ba nace to kai lawyer ne ai ba Allah bane kai ba wanda bai karba kai shi kara a duniyar a Najeriya in kai lawyer ne kai ba wani ba magana ba ta ce kai lawyer bane
wato ma na dan shi lawyer ne sai a ji tsoron sa kenan
eh ina threaten ina shi lawyer ne to ya so ke ni tsoron shi ne to in ma kai shugaban kasa akwai in kai lafi irin wannan ko ne bai kai wannan ba mutun ya so kai kara zai ka kara balle kai ba kuwa bane lawyer ne ba sai an kama kara tukun zaka tsaya ka yi ta in ba ka maka baka da abin zaka yi ko sai ka shawaya tun a lokacin ba ne bai kara magana bane inna ma neme shi a wayawan samu shi ina fitar ka harkar sanewa.
To bayan zantawa da Fatima da yayanta Alhassan, ban mi kasa a gwiwa ba domin Nasiru ya dauke waya daga ofishin muryar Amurka ya kira Barista Wali S. Lema.
Assalamu alaikum Barista, kana lafiya?
Wa alaikum salam wa rahmatullahi, barka da.
Yawwa, madalla.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Masha Allah.
Barista Lema ku? Lema yes Wali.
Exactly.
Nasiru Adamu Elhikaya ne.
Okay.
Wato Barista, ba tun yau ya kamata na buguma ba, ma na jira ne sai na samu lokaci. Akwai maganin da nake so mu yi, wacce kuma ina son ka yi bayanin na abubuwan da ka sani. Ya shafi wata yarinya nan Abuja mai suna Fatima. Yawwa, to ta zo ta same mu ta yi bayanai cewa kai mutuminta ne kuma har kana da ɗa tare da ita mai suna Saifullahi.
Kasuwa
kwanan bayan
wani ya kira ni.
Ok. Ok, wani ina jin watakila ko yayanta ne buga ma waya ko?
Wani abu su fi akwai da somebody from Bosu yi ci ko ne, akwai wata mata ma su kai shi ko ne. Idan kwanan bayan akwai wani aikin shi zan baza ne, kamar nan ya wuri ne?
Eh.
Ya ci ne kira na, zai yi magana. Amma ta yi zai kwan kuɗi, ci a nira su amma ta yari ya. Now I know we are friends on Facebook.
Eh.
But someone I have never met except on social media. I just don't know why people are trying to create a scene out of them. Because I don't know, I even thought it has to do with appointing the Neki Nima Abuja, my SPT High Court. You know, somebody wishes to bring it as an issue that may prevent my effort. I told him the plain truth about this matter.
Barista Lima, ka dauki wannan abun ne kamar wasu ne suke nema su bata ma suna?
That's just the way I look at it.
Kai shi yasa nace ya kamata na muyi magana da kai. Wato ita timan nan ko Fatima na abinda take faɗa da har ka taɓa tura mata naira 20,000 farko-farkon samun haihuwar wannan yaron da take faɗa.
It may be right, but what a fool. Like I do to many of my friends. But when I saw that Kamon was different, I ceased. Then when this issue came up, I altogether stopped talking to her. And I blocked all her numbers.
Okay, ka rufe lambobinta gaba daya saboda kar ta nama magana. Don ita abinda ta faɗa tana son wannan yaron ne yoyi yaron ka ne yayi kama da kai don haka tana son ka karbe shi.
Allah shi. Eh, yayi kama da ni?
Yaron yayi kama da kai kaman an zaga kana ta ce har ɗabi'un ku mai iri ɗaya ne.
So like I told everybody who has told me about this, this is my position about it. Except on social media. So but people have a way of extracting money from people and da ce na san yanda ma zan iya samun ahuzance kan actually against her. But I dismissed it that, as a sort of crank, the yake cewa abin nan crank issue haka. But if this issue persists, then I will.
Bari sai ka koma zai turanci kake ta yi kuma ka za zo foto. Kamar na Hausa kawai ya fi ai.
Daga san turancin ne ya zauna haka a bakin mutane. Wasu kalmomin ba za ka iya sai ka manta da Bahaushe kake.
Ne, haka ne, haka ne. Wato ita dai kawai abinda ta faɗa yaron dai kawai take son ka karba
ka ne. Ai, akwai kotu ai, akwai shari'a ta musulunci, akwai common law. She can take an action if she wishes. Then sai kotu ta take position.
Bani Salima dai wannan kawai matsayarka kenan akan wannan al'amari gaba ɗaya.
I have nothing more to say.
To shi kenan.
Masu raro kun dai ji dukkan bangarorin bi kan wannan batu, saboda haka za mu jingina wannan batu mu saka ido domin ganin abin da zai biyo baya ko zai faru, sannan mu dawo domin sanar da ku. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yale Kaya, ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Mu kasance lafiya.
Kuma da Allah a gaida Sarfila Hashin Gumal da kuma tawagarsa. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyina ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To baba, akwai alamun ƴan rajin kare demokuraɗiyya za su yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar ɗimbin jama'a wanda ke nuna yakin jinin gwamnatin Hong Kong. Sakamakon farko da ake fitarwa da safiyar yau Litinin ya nuna ƴan takarar ƴan rajin demokuraɗiyya ne ke samun nasara da kusan dukkan kujerun da suke takara. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya buƙaci rundunar sojin ruwa wato sakataren rundunar sojin ruwa Spencer de Morabus sa'ad da wato saboda yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojojin kundumbala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar Iraki. An soma ƙarga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa a ƙasar Gini, ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'ad da ta sami ƴancin kai daga ƙasar Portugal shekaru 45 da suka gabata. Shugaban ƙasar Jose Mario Vaz na neman tazarce a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru 5.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can da hantsi za mu dawo muku da wasu shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa da sashen Hausa da Murya Amurka, musamman ma Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato Malam Sidi kenan, da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Jim Cook, wato za ku Rufin shine ya shirya mana wannan sauti da muka gabatar muku, sai kuma da hantsi za ku ji mu salamu alaikum.